Yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Yau da gobe shirin matasa ke muku sallama da fatan alheri da wannan maraicen Litinin 30 ga watan Nuwamba a nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta internet a dandalin voa.com da voahausa.com. Masu gabatarwa
Jamila Kabir Fage
da Halima Jumrau.
Ma kamar kin manta amfani fa
ba mantawa ne ba kin san ba a jin mu a Niger
da gangan
ba a jin mu a Niger daga an fara shirin kawai sai a yanki a sa tallace so
gaskiya da saki jahilci da talauci su ne manyan makaman ƴan siyasa na dasa rashin zaman lafiya da kwanciyar hankali da raba kan matasa da raba kan ƙasa. Da matasa na samun ilimi da kyau kamar yadda ya kamata a makarantu masu inganci, da kuna jin ƴan siyasa za su iya tunkarar su da maganar kabilanci da bangaranci da bambancin addini?
Zaka ga mutum za a ce shi ne kwamishina na ilimi education, amma dan shi na private, to kaga babu yanda za a bada muhimmanci a kai.
Makarantun arewa su duk su ne a mace. Duk ita wata hanya din kani za ga mu ne a baya.
Zauren matasa na tare da ƙarshen wannan muhawara da Hassan Maina kai na jagoranta tsakanin Hassan Gimba Ahmed da Dr. Muhammad Kabir Al-Zubair akan yadda ƴan siyasa ke gwara kan matasa ta hanyar yin amfani da kabilanci da bangaranci da kuma bambancin addini.
Rashin inganta makarantu da asibitocin gwamnati wani shiri ne na gangan domin a yi yadda aka ga dama da talaka ko kuwa. Shin akwai wani alfanu ne ga ƙasar da jami'an gwamnati ke kai ƴaƴansu da iyalinsu karatu ko neman magani ƙasashen waje?
Ba abin da yake jawo in larar rabuwan ƙasa. Mutanen da ya kamata a ce sun kawo gyara a waɗannan abubuwan su kuma ba sa yi. Wato babu wata fahimtar juna ta kishin ƙasa ko yi wa ƙasa aiki, rushewan al'amura gaba ɗaya.
Mun yi tambayar cewa waɗanne irin matsaloli ƙasa ke huskanta idan jami'an gwamnati suka ci gaba da tura ƴaƴansu karatu ƙasashen waje da kuma tura iyalansu neman magani a asibitocin ƙasashen waje? Za ku ji amsoshin tambayar nan da ma duka shirye-shiryenmu na yau duka a cikin yau da gobe shirin matasa.
Waɗanne irin matsaloli a ƙasa ke fuskanta idan jami'an gwamnati suka ci gaba da tura ƴaƴansu karatu ƙasashen waje da kuma tura iyalansu neman magani a asibitocin ƙasashen waje? Ga yadda kuka amsa ta Facebook.
Na harko dai ba za su inganta karatun ƴaƴan talakawan ƙasar yadda ya kamata ba, saboda babu nasu ƴaƴan a ciki. To amma idan an haɗa su da na talakawa, to ko albarkacin ƴaƴan nasu ma za su tsaya su kula da harkar ilimin. A ɓangaren kiwon lahiya kuma asibitocinmu sun zama tamkar hursuna, a inda za ka je asibiti ka ji wari wanda zai cutar da mai lahiyar da ya zo duba mara lahiya. A inda za ka tarar da datti ga ƙazanta ga kuma uwa uba rashin kayan aiki. Amma da a ce ƴaƴan jami'an gwamnati da su kansu su ma nan za su duba lahiyarsu, to da babu mai kuka da rashin kulawa. Da haka idan da gaske canjin ake so a tabbatar mana a Najeriya, to ya wajaba a zartas da dokokin da za su hana tura ƴan uwa da dangin manyan mutane yin karatu ko duba lahiyarsu zuwa ƙetare. Sako daga Baffa Haruna Bajoga, malamin makarantar Jalingo Primary School a Shaka.
Yau da gobe gaskiya akwai matsala babba tunda za su bar makarantunmu da asibiti babu inganci, amma idan ba sa fita da su za su inganta mana namu. Sako daga Adamu Muhammad Dan Bojuwa.
Zai jawo rashin lura da makarantun cikin gida da asibitoci, sako daga Aliyu Idaya.
Hakika tura ƴaƴa da masu abin hannu suke yi zuwa ƙasashe daban-daban na duniya ba ƙaramin matsala yake jawowa ba. Na farko, su ƴaƴansu ba za su dinga ganin ƴaƴan talakawa komai ba, sannan kuma su ma shugabannin ba za su san abin da ke faruwa a makarantunmu ba. Sako daga Dahiru Yakubu Rurun.
Tabarbarewar al'amuran yau da kullun da rashin ci gaba, sako daga Abdul Rashid Abdul Salam mai FKD.
Sam bana goyen bayan wannan matakin, domin kuwa wannan ƙara kashe ƙasa ne. Su talakawa an maida su saniyar ware, duk da cewa kudaden ƙasa ne suke amfani da su, ba kudin aljihunsu bane. Sako daga Bala Yaro Mada.
Hakika yau da gobe idan akwai ƴaƴansu cikin makarantun mu na cikin gida, dole ne su kula da su bil haƙi da gaskiya, domin ba za su bari ilimi ya tabarbare ba a makarantun da ƴaƴan talakawa suke ciki ganin cewa akwai ƴaƴansu a ciki. Haka zalika, asibitocin ƙasar mu Najeriya, idan aka hana jami'an gwamnati kai ƴaƴansu asibitocin ƙasashen waje, dole ne su mai da hankali ga asibitocin ƙasar nan tamu. Sako daga Bashar Kansila mai tukunya Diri.
Yin hakan yana durƙusar da ci gaban ƙasa, domin da an inganta makarantu da asibitocin ƙasar da ba su dinga tura iyalansu ko su kansu ba. Sako daga Ahmad Muhammad Gona.
Gaskiya hakan na ƙara haddasa mana taɓarɓarewar ilimi da kiwon lahiya, musamman in har hakan ya ci gaba, kuma yana jawo gasa wajen wawushe arziki da rubda ciki a kan dukiyar ƙasarmu. Muna fatan shugabanninmu za su lura da illar yin hakan. Mun gode muku VOA Hausa da kuke ba mu damar bayyana ra'ayoyinmu. Sako daga Kabiru Abdullahi.
Ƙasa ba za ta zauna ƙalau ba, saboda sun kwashe nasu sun fita da su. Har kullun kuma ba za su yi mana adalci ba a sa'ilin da suka gama suka dawo. Saboda ba su san wahalar Niger ba, daɗin ta kawai suka sani. Daga lokacin da aka ba su mulki kuma sai yanda suka yi. Sako daga Usman A. Jibril.
To, a zauren matasa ma waɗannan batutuwa na rashin inganta makarantu da asibitoci sun kunno kai a muhawarar da Hassan Maina kai ne jagoranta tsakanin Hassan Gimba Ahmed da Dr. Muhammad Kabir Al-Zubair. Ta yaya rashin inganta makarantu da asibitoci ke buɗa ma 'yan siyasa hanyoyin ƙara yin amfani da talaka suna raba kan ƙasa? Yaya matasa za su yi su kwaci kansu su tilasta ma 'yan siyasa yin abubuwan inganta musu rayuwa?
Idan mutum yace zan inganta rayuwar matashi, sai ya duba ga wannan mutumin da gaske yake, kada ya kawo maganan wannan dan uwana ne ko kabila na ne ko menene, shi ne tunani a kansa. Yanzu a jihohin mu a arewa nan fa akwai wanda duk bala'in da ake ciki da su hayaniyan Boko Haram da kuma Talauci da me zaka ga gwamna babu iyalinsa a garin, hatta uwarsa ya kai ta Abuja. Amma kai matashin da kake ta sukan wannan zagin wancan dukan wancan a kansa, kana nan kana wahala. Idan duk abin da ya same ka sai kai ka asibiti, a nan arewa na akwai asibitin da in ka je ba za ka ga in akwai gado sai ka ga mutum uku akan gado daya. Amma shi wannan idan allura ya soke shi a karamin yatsan shi sai ka ga ya tafi. To idan matashi bai kira wani matashi dan uwansa ba, suka hadu suka san menene ƴancin su, menene ya kamata yawa al'umma, to haka zai dinga tafiya. Idan kana da shugaba ka zabi na farko tukunna ka yi kokari kaga kanta shugaban da adalci zai aiki shi kaza ba, sannan kuma sai ka ce to inganta muku rayuwanku. Idan ba ku yi haka ba, to kun zauna kenan, rashin lafiya ne sai dai ka mutu. Idan makaranta ne ba za ka samu karatun kirki ba, kuma ba zuwa lokacin da ka tsufa iyalinka ma suna nan babu abin da za su samu a rayuwarsu. So yanzu ne matashi yake da karfin da zai sa yi abin da ya kamata ya kasance. Wato matsala din shine kamar yadda na faɗi da farko, akwai jahilci da talauci. Amma yawancin matasa sun san cewa abin da ke faruwa ba daidai bane, to amma sun gagara su fi ƙarfin zuciyarsu, shi yasa sai ka ga kan kuɗi kanilan baragurbi sai rinjayi matashi ko matasa su je su aikata abin da ba shi bane. Duk lokacin da matashi ya cire daga zuciyarsa son rai, ya kawo son al'umma da ci gaban al'umma zuciyar shi, to shine shiri. To yanzu matasa ya kamata su haɗu kungiyoyi su dinga shawarwari tsakanin su, menene mafita, me ya kamata mu yi, me ya kamata mu tilasta wa shugabannin nan namu su yi mana abin da ya kamata mu yi, me ya kamata mu yi domin mu dinga kawo mutanen da za su gyara al'umma, to shine shi.
Dr. Azbar, tunda haka ne shiri din, to ta yana za a fara misali. Eh, wannan foundation din yanzu wanda daidai na sani akwai kungiya na kiranta ARDP, wato a nan arewa has a take mazanninta yake, wanda wato ita objective dinta, wato maslahata dai tana so ta hada kan arewa ne da musulmanmu da mu da kristocinmu da kabilunmu duka, don menene
abinda muke lura shine ai in ka lura talauci a arewa yafi yawa da kuma rashin makarantun arewa su duk sune a mace duk kudu za ga yanzu jami'oyin su har suna da ma wato jami'oyin yan kasuwa wanda mu ba mu da su arewa ka gani duk ita wata hanya din kani za ga mu ne a baya saboda haka ya kamata ne mutane su falga su san cewa fa mu fa mu muke ci baya kasar sauran kasa bangaren kasashen
kuma duk da kafin ka ci gaba jinjina nake karantawa naga ko ta jiha Kudu ita kadai tana da jami'a guda 9
to fi kaji to ai wannan ababan ni da yake ma ina ma koyarwa a cikin jami'a ai zan ga maka za ka gani yanzu ka dubi jami'o'in mu na arewa akwai wato magana ma da ya kamata mu fidda shi ta yanzu ka dubo wai za a ce jihohi kananan jihohi wanda ba wani kudi suke da su na musamman ba sai su je suna bata kudin su suna gina abin nan jami'a maimakon su amfani da kudin nan su gyara primary din su gyara secondary school din dai wanda zai kasance kadan aka yi jam ko aka yi waye ko menene sunansa za ka kasance za su iya samu yaran da su a jami'o'in nan na university na arewa mafi yawa yanzu ka duba Ahmadu Bello sai ji kaga dai su Sadona suka kafa dan mutanen arewa to mafi yawa za ka a kashi 10 kashi gurin shida ko na dubu mutanen Kudu ne ba mutanen arewa bane ba me yasa haka dan ba za ka samu shiga jami'a ba in baka da primary mai kyau baka da secondary mai kyau maimakon su kashi kudin nan suna gina jami'o'i da wayannan yaran za su dokun musu malamai da ya kamata a primary school malamai da ya kamata a secondary school bayan sun gama secondary school din kuma ai musu school of basic studies wanda za a shirya su da wato za a duk abubuwan da yake suka kasa sai a gyaggyara musu karatun su don su samu shiga jami'a da haka ya kamata su da zai fi musu amfani akan jami'o domin jami'o da suka gigginan nan ina yaran suke ina malaman suke da za su yawanci makarantun arewa don kaje yaran na a ƙasa suke zanne suke ka to don Allah gwamnonin ta kuma duk abin da yake kawo wannan rashin gaskiya ne da zalunci domin su wayanda suke gina wannan jami'o'in ba suna yi ne kawai abin alfahari a ce a wani ya gina kaza
abin alfahari
alfahari tsakanin su da kanun gwamnoni a ce wannan yayi kaza alhali abin da ya kamata su yi su duba abin da zai amfani jama'a ko da bayan ransu amma ba abin kazo a abin azo a gani ba
gaskiya ne
wato su suna neman yabon jama'a ne ba dan da Allah da Annabi suke yi ba
gaskiya ne mallam sanin ba idan muka duba matsalolin matasa musamman yanda dai ake amfani da su din da kabilanci da bangaranci da rashin hadin kai domin a farraka su kuma domin su masu haka din su samu cimma wani muradin su na kashin kansu menene abin da kake ganin yafi cancanta gwamnatoci musamman arewa su mai da hankali domin kula da waɗannan yara da ake cewa su ne manyan gobe
to yawanci gwamnatocin arewa din mu ce gwamnoni din gaskiya sun rike rigan Buhari ne suka ci akwai jihohi da dama wanda zaka ga misali wani wanda ya tashi a wata jam'iyya ya fi cancanta kuma zai fi aiki amma na guguwan Buhari sai ta sa wannan ya ci sabili da sak so yanzu arewa idan ana so ta ci gaba dole ne da shike Allah ya sa an samu shugaba nagari shi Buhari dole shine kamata ya tsawaita sannan gwamnonin su bi sahu idan bai ba za su yi abinda kanawa suka kawo wai a daidaita sahu ba
so amma ai kafin ka ci gaba ka san a Najeriya muna gudanar da tsari ne na federaliya wanda shi duk abin da zai yi a nan Abuja ba shi da daman ya ce kuma wani gwamna a can su kuma sai ya irin nasa din
na fahimci wannan kuma da wannan a zuciyana ne wannan magana zan ba da misalai biyu ne wanda shi daga nan zai kuma zai shafi kowa na farko National Assembly shi zai sa National Assembly ta fidda doka duk wanda zai kai dan shi ya karatu a kasar waje to kudin da zai biya ya dinga biyan gwamnatin Najeriya ko jiharsa idan ka kai da karatu a Ingila kana biyan fam miliyan daya a shekara to in ka tashi biyan na danka to ka biya wannan daidai kudin nan a gwamnatin Najeriya ko jihar
ka haraji kenan
yawa an yadda ka tura danka waje zan ba da dalilin da na fari haka na farko zaka ga mutum za a ce shine commissioner na ilimi education ko kuma a ce shine shugaban primary education board yana kula da primary schools na jiha ko kuma a ce yana kula da secondary school na jiha amma dan shi na ko private makaranta ko kuma dan shi na kasar waje da safe zai tuka dan shi ya kai shi private yazo kuma ya zauna wai zai kula da makarantan Yakubai na al'umma to kaga babu yanda za ya bada muhimmanci a kai idan kuma samu kurucin irani ya dinga satan kudin jama'a kenan don bai dawo ba in makanta ta lalace ya san dan shi ya tsira amma idan aka sa wannan haraji zai kai kan shi dan shi waje ba zai zaunar da shi karatu a makaranta nan Najeriya to dole yayi kokari ya gyara na biyu a sa doka ba kawai kowane ciwo ne ya samu mutum kana gwamna ko commissioner ko minister zaka je kasar waje ba a samu wani committee na kwararru idan ka samu kamun ka fito waje sai an kawo daga asibitin da kaje ka a jihar ku ko a kowane ne sai an kawo wannan takarda din kwararru su duba eh ba za yi a Najeriya ba to idan aka hana fita ta kowane irin hali to dole gwamnoni su tsaya su yi gini akwai wani gwamna kudu nan da yayi gini wai asibiti ya dinga yaya ta duniya wai yayi gini wanda cikin duniya ana ji da shi yayi asibiti wanda duniya ana ji da shi nan Abuja ya zo ya yi hatsari bai kare ba bai komai ba ko ya dan buguwa mota man sai aka kai shi kasar waje ko bai wata biyu da kaddamar da wannan asibitin ba world class to idan ba an yi haka ba babu yanda za a yi matashi shi ma ya samu ilimin da ya kamata ya samu kuma kiwon lafiya da ya kamata ya samu domin ya samu karfin gudanar da aiki a al'umma.
Wato wannan magana na kamar nasan sai ka tuna min da kuma shi da aka hada kwananan a jihar Katsina naga kuma shi ne ilimi na Katsina ya kai ƴaƴansa kusan guda hudu duka makarantar gwamnati na maga hotonsa an buga a jaridu ya je har cikin makarantar ya dauka da yaran a cikin wannan harawa ta gwamnati kaga wannan kyakkyawan shugabanci kenan haka
kin ga da kowa zai yi irin na commissioner ilimin jihar Katsina da makarantu za su yi kyau
gaskiya to rashin inganta makarantu da asibitocin gwamnati wani shiri ne na gangan domin a yi yadda aka ga dama da talaka ko kuwa shin akwai wani alfanu ne ga kasar da jami'an gwamnati ke kai ƴaƴansu da iyalansu karatu ko neman magani kasashen waje Malam Kabiru Danladi Lawanti, malami a sashen koyon aikin jarida a Jami'ar Ahmadu Bello, zai amsa mana wannan tambayoyin. Amma ya fara ne da yi mana dalla-dalla don mu gane irin mutanen da ke tura ƴaƴansu da iyalinsu kasashen waje don yin karatu ko neman magani.
Akwai waɗanda za a iya cewa kaman wanda suke da cutar cewa komai kawai na kasashen waje suke so. Sun tara kuɗi saboda su riƙe wasu mutanen na gwamnati. Da suna garin ƴaƴansu ma dole su je su yi karatu a waje. Wannan su ne ɓangare na farko. Ɓangare na biyu akwai waɗanda su kuma an saci kuɗin gwamnati ɗan siyasa ko kuma waɗanda suka riƙe mukamai manya a gwamnati sun saci kuɗi saboda haka dole ƴaƴansu su tafi karatu a waje. Na uku ƴan kasuwa shi ne na farko za mu fara ta fannin ilimi ɗin ne. Duk waɗanda suke tura yaransu karatu ƙasashen waje za ki tara suna cikin mutanen da suka kawo wa tsarin ilimi na ƙasar nan cika wato su ne suka jawo matsayin da tsarin ilimi ya shiga a ƙasar nan ko dai hanyoyin tsare-tsare ko kuma ta cinye kudaden da aka ware a kasafin kuɗi don inganta ilimi duk in kin bi mutanen da suke tura ƴaƴansu tun daga can baya har zuwa yanzu zaki tara irin waɗannan mutanen ne waɗannan su ne abubuwan da suke jawo wa ainihin kasa wato rushewan al'amura gaba daya mutanen da ya kamata a ce sun kawo gyara a waɗannan abubuwan su kuma ba sa yi inda kawai aka yarda cewa mutane su tura ainihin ɗalibansu su je su yi karatu a waje shi ne inda aka tabbatar da cewa wannan ilimin ana buƙatar shi a ƙasa ko kuma wani wanda yake koyarwa a jami'a domin ba a son a ce mutum yana koyarwa a jami'a ya ce ya yi digiri ɗin shi na farko na biyu na uku duk a wuri guda saboda ainihin concept na university yana buƙatar mutum a ce ya je ya samu ilimi a wurare daban-daban saboda wannan ainihin wayewa ɗin wanda ya kamata a ce an samu wajen malamin jami'a bai kamata a ce wato malamin jami'a ya restricting kanshi da ilimi kawai wanda yake ne ta jami'arsa da yake ba a ce kawai nan ya sani waɗannan su ne ainihin matsaloli da irin waɗannan abubuwan da suka faro tun wuraren 1980 wato ya iso ƙasar nan wannan ba abin da yake jawo illa rarrabuwan ƙasa wato mutane gaba ɗaya mutane ɗan ƙasa ba su da ainihin masaniyar damuwar mutanen ƙasarsu misali yanzu duk mutanen da suke zuwa makarantu na LEA wato Local Education Authority da secondary school na gwamnati za ki tara tunaninsu daban yake da ainihin mutanen da suke zuwa koda makaranti na kuɗi sannan su ma za ki ga tunaninsu ya sha bamban da mutanen da su tafi kasashen waje su yi karatu saboda haka za ki ga gaba ɗaya ƙasar babu wani wanda yake wato babu wata fahimtar juna ta kishin ƙasa ko yi wa ƙasa aiki a ƙasar saboda kowa da irin tunanin shi kowa kuma da irin yadda yayi karatu tsarin karatu ko kuma tsarin ilimi na kowace kasa ya danganta ne da al'adunta da tarihinta duk mutumin da a tsarin ilimin kasar bai karanci waɗannan wato bai karanci tarihi na kasar ko kuma ainihin al'adunta ba to tabbas rarrabuwan kai sai dai kawai Allah sauwaka matsalolin da ga sunan nan da yawa sannan kin dawo kika duba tsarin iliminmu duk mutumin da aka ce ya'yan shi ba sa karatu a wurin to ko yana wurin da ya kamata a ci yayi wani abu don kawo gyara a wannan tsari za ki tarar ko in kula ko yaushe kawai hankalinsu bai damu da ainihin abubuwan da suke faruwa ba saboda waɗanda ya kamata su sa shi kula da ainihin wannan tsarin ba sa bai alaka da su da ce ga'yan shi suna cikin wannan tsarin to dole ne ya mai da hankali ga cewa ya sun samu ingantaccen ilimi saboda ba wanda zai so a ce ga'yan shi sun tashi ba su da ingantaccen ilimi amma mun koma ta fannin tsarin lafiya kuma wato kusan tafiyar su ɗaya ne da ainihin tsarin ilimi ɗin domin in mutum ya san cewa kuɗin da aka ware saboda ilmantar da mutane a ƙasar shi sun sace shi lamar kenan likitocin da za a yi training a wannan ƙasan ba ingantaccen likitoci ba ne saboda haka shi kansa yana tsoron ya kai kansa wannan irin asibitoci ko kuma wurin waɗannan likitoci shi yasa suke gudu zuwa ƙasashen waje na farko ya san cewa ya sace kuɗin da aka bayar saboda inganta ainihin tsarin lafiya sannan ya sace kuɗi wanda aka bayar saboda ainihin koyar da likitoci wanda za su zamanto ƙwararru da yana samu waɗannan to za ki ga tarar duk mutumin da ya san a cikin wannan tsarin ya yi babakere da wasu kuɗaɗe da aka ware saboda wannan to tabbas zai ji shakkan ya ɗauki kansa ko iyalinsa ya kai su irin waɗannan asibitoci waɗanda asibitoci ne wanda yawanci mutanen da suke aiki a wurin bance duka ba yawancinsu sun fito ne daga ainihin wannan tsarin ilimi wanda shi ya taimaka wajen rusawa waɗannan su ne matsalolin da ƙasa za ta fuskanta in har aka ce manyan ƙasar wato 'yan siyasansu da masu kuɗinsu da manyan ma'aikatan gwamnati suna ɗaukan 'ya'yansu suna kai su karatu waje ko kuma suna kai su asibitoci na ƙasashen waje wato mutum ba zai fahimci irin ainihin matsaloli da ilimi ya samu ba a ƙasar nan sai ya zo jami'oyi saboda a jami'a abin da ake tunani shi ne duk wani abin da ya kamata na ainihin foundation wato na tsari wanda yake ginshiki na ilimi wanda ya kamata a ce an gina daga primary zuwa secondary school ya kamata a ce an same shi ne daga primary din nan zuwa secondary to amma sai kiga cewa saboda ainihin lalacewa waɗannan ɗalibai da ya kamata a ce sun samu wancan ilimin sun zo jami'a ba su samu ba ina tabbatar miki a yanzu a jami'o'inmu sai kin yi da gaske ki samu mutumin da zai zauna ya rubuta miki wasiƙa formal wasiƙa ta neman aiki wato wasiƙa ta neman aiki ya ce shi yau shi ne wane yana neman aiki a wuri kaza saboda yana da ainihin takardar ilimi na kaza duk lokacin da ya zo hutu Najeriya ki ce a kawo miki ɗalibai wanda suka gama jami'a zo su rubuta miki takarda ta neman aiki suna so su yi aiki a VOA Hausa ki sha mamaki saboda tsarin secondary school din da primary school din gaba daya ya rushe na kan tuna duk mutanen da suka karatu wuraren 1980 baya tun daga primary school mutane suke sani yadda su wuce wasiƙa in sai mutane sun zo jami'a ne sai aka bar malamin jami'a da koyar da su abin da da can ba su koya ba secondary school din su da primary school din su sannan kuma da kokarin ilmantar da su ainihin ilimi wanda za su samu a jami'a in fact magana nan da nake da ki in wani wata matsala ta samu wani ɗalibi aka ce masa ya je rubuta takarda karshen ta sai dai ya hakura da wannan matsala din kawai matsalan ta rinka bishin Allah sa ta gyaru da kanta shikenan wato akwai matsaloli da yawa waɗanda yara da ake turawa waje karatu za su fuskanta na farko dai duk mutumin da aka tura shi waje yayin karatu musamman a ce yayi karatu shi na primary secondary school ko kuma dai ya gama secondary school a nan Najeriya yaje yayi karatu shi a degree farko tsarin ilimi na kowace ƙasa na tafiya ne da al'adunsu da kuma ainihin tarihinsu to in mutum ya tafi wata ƙasa ya je yayi karatu musamman na degree na farko za ki tarar tunanin shi da hankalin shi gaba ɗaya irin na mutanen wancan ƙasar ne saboda ka bai san matsalolin da ke damun kasar shi ba ko ya dawo aka zo aka bashi ainihin wani mukami ko kuma wani office don ya kula da wani abu a wannan kamar misali a Najeriya zaki taras saboda rashin sanin matsalolin kasar duk wasu matakai da zai dauka matakai ne waɗanda yake kusan na ci baya ba wai na kawo ci gaba ba waɗannan su ne ainihin matsaloli da wasu daga cikin matsalolin da ainihin karatun waje yake kawa. Na biyu kuma zaki tarar duk mutumin da yake karatu a waje kamar ya yanke hulɗa da ainihin kasar shi, ya kulla alaƙa da wancan kasan da yake karatu a cikin ta. In ya dawo zai zamanto ya fita daban da sauran mutane, sai sace-sace ya ragu, mutane za su mai da hankali wajen yi wa kasa aiki. To in an koma ana yi wa kasa aiki, to duk wannan matsalolin da muke gani a tsarin ilimi na kasa, wato ba wani abu ne wanda zai faru a kewaye gobe ko jibi ba, abu ne wanda aka yi wajen shekara 30 yana lalacewa. To saboda haka gyaran shi zai wuya a yanzu a ce wai sha yanzu magani yanzu, amma ni ina gani in dai aka ci gaba da ainihin toshe ainihin kafofi da mutane suke satan kuɗin gwamnati, to insha Allah kowa zai dawo ya natsu a duba tsarin sa na ga ya za a yi a gyara wannan tsari. In ba haka aka yi ba, to ina tabbatar miki za a ci gaba da ainihin samun waɗannan matsalolin. Amma in dai aka mai da hankali wannan treasury single account din ya ci gaba da aiki yadda yake, sannan kuma aka sa ido akan ainihin duk kasashen kuɗi na kasa da aka yi, na cewa duk wani abun da aka ware gwamnati ta saki kuɗin, sannan kuɗin da aka sake din ne ya kasance an yi aikin da ya kamata a yi da wannan kuɗin. To in Allah ya yarda, ina gani za mu ga raguwan waɗannan abubuwa da suke faruwa a yau.
Jamila,
na
yadda 'yan siyasan da ke hita waje su hidda 'ya'yansu waje, su da kansu in ba su da lahiya su 'ya'yansu su yi karatu a waje, kuma su ma su je su ga likitocin da ke waje, suna da laihi wajen kashe tsarin ilimi da tsarin kula da lahiya. Amma akwai masana malamai ne, malaman makarantu ne, suna karantarwa a makarantun gwamnati ko jami'ar gwamnati, amma suna da makarantu masu zaman kansu.
Gaskiya.
Kuma akwai likitoci, suna aiki a asibitocin gwamnati kuma suna da asibitocinsu masu zaman kansu.
Kaya ma haka yake faruwa ne.
Saboda ba yadda za a mai da hankali a kan na gwamnati hiya da naka.
Gaskiya.
So kenan.
Da akwai matsala tun nan ma, to ai tsarin kenan, abin da yasa ya kamata gwamnati ta bincike akan haka kenan.
Jamila, ƙarshen mako me ya ɗauki hankalinki ne a kawahin sadarwa da sadarwa ake ta ko da sada zamanta?
Da sada zamanci ko?
Ni in ce Twitter. Ku ce Twitter.
Facebook. To na ɗaya dai shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya je Malta, inda ya tattauna da sauran shugabannin ƙasashen duniya game da harkar climate change. Wato
canjin yanayi.
Canjin yanayi.
Wato wannan magana tahiyar Buhari da kike, akwai wasu 'yan Najeriya sun fara ganin tahe-tahen shugaba Buhari sun yi yawa.
Amma gaskiya mutane ya kamata su san cewa dole sai ya fita, ba zai iya gyara ƙasar ba.
Amma tunda yana da mataimaki, akwai wani lokacin da dole shi ya zauna mataimakin shi kuma ya ji.
Kwarai da gaske, amma mataimakin nashi ma yana tafiye-tafiyen, amma shi harkar kasuwanci ne.
Saboda ni akwai wanda muka yi magana da shi, masani ne, irin malamin jami'a ne, yake ta wata 6 kenan, amma su har yanzu ba su gane alƙiblar shugabancin ko kuma manuhar shugabancin Buhari ba.
Ba su gane ba, na ɗaya daga cikin abin, to abin da ma ya ɗauki hankalin mutane da yawa kenan a jiya a tuta. Sun yi da kona abu ana kiran shi hashtag arewa back to farm, saboda harkokin noma. To wannan kowa ya gane cewa lallai wannan shi ne ɗaya daga cikin inda ya sa gaba a kai. Dan da akwai ma ɗaya daga cikin abin da zai faru cikin watan Disamba din nan, da ana kiran su wai Arewa Young Farmers Initiative, za su yi wani taro.
Wato matasan Arewa masu manoma.
Manoma. To ya zaki cewa agribusiness din da za su yi?
Amma za su farfaɗo ne da harakar noma, ta yadda zai zama kamar abu na kasuwanci.
Yawwa.
Yawwa na kasuwanci, kuma matasa ne za su mai da hankali a kai.
Kwarai da gaske, inda shi ma shugaba Buhari a yi halitta.
Ina da bayani da yawa saboda noma ne, amma lokaci ya kawo kai ma saurari sai gobe. A madadin
Jamila Kabiru
da Daniel Brown da Cornelius wanda ya injiniyan mu, ni Halima Jumar ke sallama da ku, sai gobe haka da izinin Allah.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.